Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za a iya kuma kama mu a tashoshin radio amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Sauraro barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusila ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa da ku a yau Talata 14 ga watan Janairun shekara ta 2020. Da farko ga kanun labaran.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine. Burtaniya, Faransa da Jamus sun ba da sanarwa cewa yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar shekara ta 2015 da kasar Iran ta yi ya ba su wato ya tilasta musu gabatar da batun gaban wani kwamiti. Sannan an kwashe mutane sama da 30,000 da ke zaune daura da Manila babban birnin kasar Philippines a wajejen da wani tsauni ke tumbudin tandero.
Dukkanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa Kotun Kolin Najeriya ta sake daga yanke hukunci kan karar da dan takarar PDP a zaben shekara ta 2019 a Kano, Abba Kabir Yusuf ya kai gabanta. Ko me bangarorin da ya shafa ke cewa
kamar yanda muke ta faɗa tun daga farko ba za ta canza zani ba.
Abinda ya faru muna kyautata da zato da cewa insha Allah Allah zai ba mu nasara, Abba Kabir Yusuf zai zama gwamnan zababben gwamnan Kano.
Sannan kuma muna tafa da shirin noma, tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma fa duk sai ku saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Iran Hassan Rouhani yau dinnan Talata ya yi alkawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkaɓo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine samfurin jet. Yana mai bayyana al'amarin da abinda ba a yafi ba a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin. Rouhani ya buƙaci a kafa wata kotu ta musamman, sannan ya ce duniya fa gaba ɗaya za ta zuba ido. Haka zalika yau dinnan Talata wani mai magana da yawun ɓangaren shari'ar ƙasar ya ce an damƙe wasu mutane saboda rawar da suka taka a kakkaɓo jirgin, to amma bai bayyana yawan su da kuma nasabar su da al'amarin ba. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnati ke daɗa fuskantar zanga-zanga saboda da farko ta zaƙe cewa matsalar inji ce ta yi sanadin faɗuwar jirgin, kafin ranar Asabar ta ansa cewa sojojinta ne suka kakkaɓo shi, har mutane wajen 176 da ke cikin jirgin duk suka mutu. Burtaniya, Faransa da Jamus yau dinnan Talata sun ba da sanarwar cewa yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar shekara ta 2015 da Iran ta yi ya sa ba su da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin a gaban kwamitin sasanta takaddama kamar yadda aka gindaya a kundin yarjejeniyar. Ƙasashen sun ce su kan sun sauke nasu nauyin kamar yadda aka tanada a jadawalin aiwatarwa, ciki har da ɗage takunkumin tattalin arziki ma Iran da kuma ɗaukar matakan gudanar da cinikayya da ƙasar. Yarjejeniyar wadda Amurka da China da Rasha ma suka rattaba wa hannu an cimma ne da zammar kauda fargabar cewa Iran na ƙoƙarin ƙirƙiro makaman nukiliya tare da gindaya wani tanaji na taƙaita shirin nukiliyar ta. A madadin hakan kuma sai aka ɗage ma Iran takunkumin da ya yi matuƙar illa ga tattalin arzikinta. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kwashe mutane sama da 30,000 da ke zaune daura da Manila babban birnin kasar Philippines a wajejen da wani tsauni ke tumbudin tandero da ruwan toka da kuma tururi tun bayan da ya yi amai ranar Lahadi. masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Philippines sun ƙara matakin wato gargaɗi zuwa hudu, wanda ke nuna cewa wato za a fuskanci mummunan aman wuta cikin 'yan sa'o'i zuwa kwanaki. Shugaban cibiyar binciken ƙarƙashin ƙasa ta Philippines, Renato Salidum, ya ce
sa nakalipas na 24 na oras patuloy ang pagsabog ng Taal Volcano na nakakitaan natin ng dalawang
aktivity. Ya ce cikin sa'o'i 24 suka gabata, tsaunin Taal ya ci gaba da aman tanderu, inda muka yi ta ganin wasu al'amura biyu. Na farko shine tumbudin tanderu, na biyu kuma garwayar ruwa da sauran abubuwan da ke fitowa a aman tanderun har ke cillawa na zuwa sama da tsawon kilomita biyu, da kuma tokar da ke baduwa a yamma da kudu maso yammacin tsaunin na Taal. 'Yan takarar shugabancin Amurka shida na jam'iyyar Democrat za su kara da daren yau dinnan Talata a wata muhawara mai matukar muhimmanci, wadda za ta zama karawar gaba da gaba ta ƙarshe kafin a fara zaben dan takarar jam'iyyar a jihar Iowa ta yankin tsakiyar yammacin ƙasar, don karawa da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba. Yayin da jam'iyyar ke dada tsaurara matakan tantance dan takararta bayan kowace muhawarar, 'yan takara kalilan ne suka samu kaiwa ga muhawarar ta yau Talata tun bayan da aka fara a watan Yuni. Waɗanda suka samu shiga tattaunawar ta ƙarshe sun haɗa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, da Sanata Bernie Sanders, da Sanata Elizabeth Warren, da tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg, da Sanata Amy Klobuchar, da kuma hamshakin mai kuɗin nan Tom Steyer. Masu lura da harkokin ƙasashen waje a Amurka da Habasha na ƙoƙarin fahimtar salsalar wani kalami na shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya yi a makon jiya, inda ya yi ikirarin cewa ceto wata ƙasa sannan ya kuma wato taimaka wajen wato yanayin da ya faru har shugaban ƙasar Habasha ya samu lambar yabo. Trump ya yi wannan hurucin ne a yayin wani gangamin siyasa a Toledo, jihar Iowa, wato Ohio, kuma ya nuna alamar yana nufin kyautar da aka baiwa Firaministan Habasha Abiy Ahmed. Abiy dai ya samu lambar yabon ne saboda ƙoƙarin da ya yi wajen kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru kusan 20 ana tafkawa tsakanin Eritrea da Habasha mai wato akan batun iyaka. Ana zargin wasu sojojin Rasha 'yan kutsen yanar intanet da ke sashen leƙen asiri na GRU da kutse a kwamfutocin kamfanin makamashin Ukraine ɗin nan Burisma da ke da alaƙa da batun tsige shugaban Amurka Donald Trump.
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga kundin rahotanninmu. A yau ma dai alƙalan Najeriya Tanko Muhammad, wanda shine ya jagoranci lauyoyi 7 da ke sauraron shari'ar zaɓukan gwamnonin jihohi 7 har da na Kano da Sokoto, ya sake ɗaga ranar da za su yanke hukunci kan zaɓen gwamnan jihar Kano. Wakiliyar sashen Hausa muryar Amurka Madina Dauda ta halarci zaman kotun, ga rahoton da ta aiko mana.
Wannan ɗagewa na yau shine karo na uku da kotun koli za ta ɗage shari'ar zaɓen gwamnan jihar Kano. Kwamitin alƙalai 7 a ƙarƙashin jagorancin babban alƙalan ƙasa Justice Tanko Muhammad ya yanke shawarar ɗage ƙarar saboda buƙatu da lauyoyin ganduje da na abba gida-gida suka gabatar, kamar yadda ɗaya cikin lauyoyin ganduje Musa Abdullahi Lawal ya bayyana mani.
Kamar yadda muke ta faɗa tun daga farko ba za ta canja zani ba, domin su maganar da suke yi shine suna maganar cewar bai dace aka ba a yi declaring zaɓe a wannan zaɓen da aka yi na 9 ga wata ba. Kuma shaida ta nuna cewar zaɓen nan na 9 ga wata akwai akwatuna 207 wanda ba a iya shigar da su a cikin wannan rizo ba. Kuma abinda su suke leading da shi a lokacin bai gudu 26 ba, wannan kuma kana magana register voter sama da 100,000, babu yanda za a yi a lokacin nan INEC ta iya cewa ga wanda ya ci zabe. Kuma bugu da ƙari, a cikin 207 nan guda 62 key agent din PDP shine yazo ya kwashe su, yaje ya boye ya gudu da su a lokacin an zo coalition. INEC ta neme su sama da ƙasa aka rasa. Kuma wannan magana yazo ya faɗa ma a kotu, a gaban kotu ya faɗe ta cewar shi ya kwashe, yaje ya boye, daga nan kuma yaje ya kaiwa ƴan sanda. Na wannan 62 kadai registered voters din sama da 40,000 ne, su kadai in ma a iya su za a tsaya, ko a iya su aka tsaya dole ne babu yanda za a yi zaben tare ga watan nan a ce an tabbatar da wanda shi ci zabe, dole sai an saki wani zabe. To akan haka muke kuma insha Allah an sa 20 ga wannan watan za a yi hukunci. So muna nan muna jira.
Shi ma barista Ibrahim Isa Wangida, wanda ya wakilci dan takarar jam'iyyar PDP gida-gida, ya yi bayanin yadda suka ji a wannan dagewa da aka sake yi, inda yake nuna karfin gwiwar cewa dan takaran su shine ya ci zabe.
Alhamdulillah, mun yi farin ciki da Allah ya ba su rai da lafiya suka kasance, kuma muna kyautata zato mai kyau domin bisa ga fahimtar su da kuma abin da ya faru. Muna kyautata zato da cewa insha Allah Allah zai ba mu nasara. Abba Kabir Yusuf zai zama gwamnan zababben gwamnan Kano, abin da Kanawa suka zaba kuma suke addu'a zai tabbata, domin mun zo wannan kotu mai adalci, muna nuna mata kurakure da kotun baya ta yi. Ai ba wai gaskiya ne ba su ba mu ba. Kasan ita kotu dama an ce mace ce mai ciki baka san me za ta haifa ba, kuma ya danganci fahimtar da suka yi. Kotun farko ta zauna, Allah ya gani mun yi duk abin da zamu yi mu gabatar da case din mu. To saboda haka kuma wannan kotu ce wacce muke gani daga ita ba wai lalle hukunci akan wannan ba, a'a kotu ce wacce take ita kadai duniya da kowa ya zubawa ido. To muna da yakini, muna da tabbaci da cewa da izinin Allah su za su dubi koken mu, su za su duba abubuwan da kurakuran da kotunan kasa suka yi domin su tabbatar da adalci, domin su tabbatar da Abba Kabir Yusuf zababban gwamnan Kano wanda jama'a talakawan Kano suka zaba suka fito ne tabbata.
Duk da tsauraran matakan tsaro da aka dauka, kotun ta cika makil da magoya bayan ƴan takarar APC da ma na PDP musamman daga jihar Kano. Daga farko Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin masu goyen bayan gwamna Ganduje da abin da ya faɗa.
Alƙalan kokari suke su iya gaskiyar su, kuma alhamdulillah yanzu sun dauki lokaci ba za ka hana su ba. Yanzu mai shari'a na ƙasa gabaki ɗaya yake cewa har idan sa ya fara ja baya saboda karatun takardu, saboda haka dole ne ka tausaya musu abubuwan da lokacin suke dauka. Daga nan zuwa 20 ga wata ba wani lokaci bane, insha Allah nasara tana nan.
Shi ma Alima Dakin Gini ya zo a matsayinsa na mai goyon bayan ɗan takarar PDP Abba Gida-Gida, ga ra'ayinsa.
To alhamdulillah, shi komai na rayuwa ai abu ne na Allah, kuma sannan komai akwai lokaci da Allah ya tsara nasa. Mun zo yau duk lauyoyi da namu da nasu sun gama duk adoption na motions da suka yi a baya, kuma an kammala komai. Daga ƙarshe shi babban mai shari'a na ƙasa ya faɗi cewar wannan shari'a za a ɗaga ta a dawo ranar 20, wanda ita ce rana ta ƙarshe yadda doka ta bayar da za a iya bada wannan hukunci.
An ɗage hukuncin jihohin Benue da Plateau da Bauchi sai wata rana nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji, an yi shari'a mai.
To a gaida Madina Dauda da wannan rahoton, masu sauraro idan kuka biyo mu a cikin shirinmu na dare, za mu so mu ji ra'ayinku game da yawan ɗage yanke hukuncin ƙararrakin zaɓe da ake yawan yi a Najeriya. Za ku kirawo ku bayyana mana ra'ayinku game da wannan. To shugaban sashen kasashen G5 Sahel da na Faransa sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da aiki kafada don yakar ta'addanci da ke so izama karfin kafa a nahiyar. Wannan na daga cikin yarjejeniya da aka cimma a ƙarshen taron da suka gudanar a jiya Litinin a birnin Pau da ke kasar Faransa. Wakilin muryar Amurka da ke Yamai, Suleiman Mamani Barma, ya aiko mana da wannan rahoto.
Taron wanda aka bayyana a matsayin na sake jan damarar yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ya yanke shawarar ci gaba da zaman sojan Faransa a wannan yanki. Hasali ma Faransar ta amince ta aike da ƙarin sojoji 220 akan 4,500 da ta girke a can farko, matakin da ɗan majalisar dokokin ƙasa Idrissa Medaji ya ce ya yi daidai.
Wannan abu ne wanda kamata a yi tun daɗewa. Kenan alhamdulillah. Sun ce ma duk ƙasashen da masu hannu da shuni da kasar su taimake jesan Sahel a fannin aikin soja, ta kamata su saka hannunsu. Haka nan muna ganin in Allah ya yarda Allah zai taimako mu mu sami kwanciyar hankali cikin kasashen gada mu na Sahel.
Haka kuma an bayyana shirin hada gwiwa tsakanin dakarun rundunar Barkano da Niger Sank Sahel domin aiki a ƙarƙashin jagorancin komanda guda, matakin da shugaban kungiyar Alternative Espacito Ayen Musa Cangare ke kallonsa ta mukar sakarwa Faransa ragamar komai na sha'anin tsaro a kasashen Sahel.
Sun je sun yi zabne kamar yara, Emmanuel Macron yana maganganu, yana barazana kamar shine a hannun shi komai yake na duniya. Sun ce za a yi komandama guda kenan, watakila ko su su sa sojawansu a karkashin shugabanni na sojawa namu hadda tare da su, ko kuma mu sa rundunoninmu a karkashinsu. Ka san ko yayin da muke zama da Faransa kenan, mu ne sojawanmu za su kasance a karkashinsu, ba nasu bane za su shiga karkashin namu. Wannan ba za su yata ba da shi.
Ba yau ba talakawa a kasashen Sahel ke zargin Faransa da yunkurin shimfiɗa sabon salon mulkin mallaka ta hanyar kafa sansanin soja a wannan yanki, abinda shugaban jam'iyyar PNB a waiwaya Sumail Ahmadu ya ce shi ne ya fara bayyana a fili a ƙarshen taron po.
Tsakaninmu da Faransa babu wani abu na taimako, babu wani abu na jin kai, shari ne suke kulla mamu, kuma suka samu wasu bara gurbin su ma gabaninmu waɗanda suka mai kauya a gare su. Amma maganar soji ko na Faransa ko na Barkan aikin banza ne, Niger mun shiga matsaloli iri-iri, ko mun taimaki wasu kasashe ma da sojoji a nan duniya, muna da tarihi.
Musayar bayanai da gudanar da ayyukan samar da walwalar jama'a na daga cikin abubuwan da shugabannin Jason Sahel suka ce za su mai da hankali a kansu a wani bangare na yaki da ta'addanci.
Mun a zamanmu na 'yan majalisa, abinda muke fata, muna son talaka ya zamana lahiya, muna son da tarakka ta shi dadi kenan. Tsaro zaman lahiya shine a wani abu, in babu zaman lahiya akwai matsala. Mu ganin kasa guda ba za ta iya maganin wannan tashin hankali ba.
To sai dai da alama dukkan alwashin da shugabannin suka sha bai canzawa jami'an fafutuka ra'ayi ba.
Mu dai ba mu yarda ba, kuma ba za mu yarda ba da irin wannan ra'ayi. A doka kawai komai namu ya danganta bisa kan Faransa, sai Faransa, sai Faransa, sai abin da so ga dama. Za mu yi gwagwarmaya mu yi amfani da daman da demokrasiya ta bamu. Insha Allah waɗannan kasashen na Sahel da gudu za su barin shi.
A nan gaba kaɗan ne za a so mazartar da shawarwarin da taron na birnin Po ya tsayar. Sannan kasashen na Mali, Burkina Faso, Chadi, Nijar, Mauritania da Faransa sun ɗauki alkawarin haɗuwa lokaci zuwa lokaci domin bitar halin da ake ciki a wannan yaƙi da ke ƙoƙarin gagarar kundila. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Suleiman Mani Barma da wannan rahoto. Masu sauraro a nan Washington da ke gundumar Columbia, agogonmu na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18, karfe 4 kenan da minti 18 a Nigeria, Niger kamar da Chadi, 3 kenan da 18 a Ghana. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da shirin noma.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Farkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasir Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji fashin baki akan shirin gwamnatin Najeriya na bunƙasa noma domin wadata ƙasar da abinci.
To a lokacin da aka ce a koma akwai matsaloli domin ba a yi shirin ingantaccen iri a ƙasa ba.
Daga bisani kuma ku ji yawan adadin dabbobi da za a yi ma allurar rigakafin cututtuka da ke saurin hallaka su a jihar Niger Najeriya.
Saboda bana wallahi shanu sun wahala sosai kan wannan ciwon da ya bullo mana. Don a shiyan da fai kawai mun samu rahoto sani a sama da 1,000 sun mutu.
A yi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin daga jihar Jigawa inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi fashin baki daga Dr. Ado Garba Jangargari na Jami'ar Tarayya dake birnin Dutse akan shirin gwamnatin Najeriya na bunkasa noma domin wadata kasar da abinci.
Ake hanyoyin da ake bi su ne dama gwamnatin Tarayya ita ce take da alhakin ta kawo wannan irin yunkuri na yadda za a yi abun kasa noma a kasa. Duka kasashen duniya da suka ci gaba da irin wayannan suka ci gaba. Abu guda da gwamnati za ta yi shine za ma tun da farko za a yi takidi ingantaccen iri. Kullun na sha magana irin wannan a kafafan yada labarai na jarida da gidajen radio akan ingantaccen iri. To alhamdulillah daga lokacin da gwamnatin Najeriya ta Alhaji Muhammadu Buhari, President Buhari ta yi maganar komawa ga aikin noma. To a lokacin da aka ce a koma akwai matsaloli domin ba a yi shirin ingantaccen iri a ƙasa ba. Noma yana faduwa tun daga iri. To bayan an yi shekara ta farko ta biyu abubuwa sun fara balansin. Don kamar yanzu shinkafa ba matsalar iri. Wayanda suke da babbar matsala su ne alkama.
Ta fuskar iri din dake.
Ta fuskar iri din. Because ita alkama wato wani crop ne da yake na international na kasa da kasa. Akwai siyasa a cikin sa wanda har yanzu gwamnatin Najeriya ko bata fuskanci siyasar da take kan noman alkama bane ko kuma ba is not ready bata shirya da ta fada cikin siyasar noman alkama ba. Amma shinkafa da sauran kayayyakin abinci alhamdulillah kulliya ta fara biyan kudin sabulu domin manoma suna samun abun da da ba sa samu a gonakin su.
Wai waccan siyasa ta noman alkama ya take ne?
To siyasar noman alkama ka san kasashen da suka ci gaba akan maganar noman alkama wato kamar kungiya ce dole ne har sai ka shigo zaka bi ra'ayin su ga yadda za su ce ga grade 1 ma'ana ra'ayin yan kungiyar kenan iri grade na farko grade na biyu grade na uku to idan an bi na farko noman akwai ka'idojin sa ba a yin noma da taki yadda zai zo ya cuci amfanin gona kuma bayan wannan ba a yin ajiyarsa da chemical irin yadda zai zo in an kai shi kasuwa da wari kai hatta ilimin da za a yi noman alkamar shi kansa ana bukatar sa. Amma abin da ke faruwa shine wato noma yana bukatar a ce akwai malaman gona waɗanda suka je suka san technical know-how ma'ana shige da fitan tsarin yadda za a yi shi bisa ka'ida. To magana ta Allah a Najeriya a yau ba mu da isassun malaman gona.
To bari mu dakatar da Dr. Anan sai wani mako cikin ikon Allah za mu dora. To amma yanzu bari mu je jihar Niger domin jin yadda za a yi ma kimanin dabbobi miliyan 1 allurar rigakafin cututtukan da ke hallaka su musamman cutar huhu. Kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da dabbobi da gandun daji Alhaji Haruna Nuhu Dukku ya yi ƙarin bayani.
Saboda bana mun samu matsala na ciwon huhu wanda aka fi sani da balagiro a jihar Niger, amma Allah da ikon shi abin ya lafa yanzu. Akan haka ne muka rubuta mai girma gwamnati takarda ya ba mu dama mu je mu so magani. Yanzu haka mun odar magani a Jos kwanakin nan insha Allah za mu bi kowace ruga mu ga cewa mun musu wannan rigakafi.
To kuma akwai adadin dabbobin da za a yi ma rigakafin nan ko?
Muna sa ran yi ma dabbobi kamar miliyan guda wannan rigakafi ganin la'akari da kodayake dabbobi sun fara tafiya. Muna nan muna magana da sarakunan Fulani cewa duk inda ba filatin yake yammanci mishi ya tsaya mai mishi wannan rigakafi. Saboda bana wallahi shanu sun wahala sosai kan wannan ciwon da ya bullo mana don a shiyan lafai kawai mun samu rahoto sani a sama da 1,000 sun mutu. To shi yasa da muna gaya mai girma gona ya ce mu yi kokari mu yi place an order na wannan magani kuma mu yi. Kuma Allah da nan da 'yan kwanaki kaɗan za a kawo wannan magani wa kowace ruga mai masu wannan rigakafi. Muna kira ga sarakunan Fulani Ardo da makiyaya wa'inda ma ba Fulani ba su ba mu haɗin kai in malaman mu sun zo kyauta ne za a yi wannan rigakafin ko kobo kada ka ba malami. Daga nan ofis kafin su fita za mu ba kowa kuɗin abinci da kuɗin man mashin da kuɗin man mota. Saboda kuma muna kira ga Fulani Ardo sarakunan Fulani su ba mu haɗin kai saboda mai wannan rigakafi.
ita wannan cuta ta huhu ita kadai ta kashe waɗannan dabbobi koko dai
kadai ce saboda mugun ciwo ne yadda yanayin yake ma dabba huhu kan kumbura sai ya rufkan zuciya sai dabba ta kasce sheda alamun da muke gane wannan idan dabba ba ta kiyo to da zaran dabba ba ta kiyo kai kokari ka kawo mana rahoto ko da guda ne a ruganka za mu yi kokari mu ga cewa mun je mun duba abin da ke damun wannan dabbar saboda tana hana dabbobi kiyo shine alaman wannan ciwo
to shanu ne kadai take mai illa koko akwai wasu dabbobi
shanu ne gaskiya a bincike ya nuna kashi 99.9 shanu take mai wannan illa kuma in ba ma yanzu da Allah ta muke mu mun samu magunguna ba aida an ta shigo ruga gaba ɗaya take kashe dabbobin da ke ruga to da yake yanzu an samu magunguna masu inganci ta rage ma cutar kaifi sosai kai wannan shine
to jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala sai wani mako cikin ikon Allah za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC musamman Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa a shirin Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
to yanzu kuma sai ku gyara zama ku saurari sakonninku da kuka aika mana ta hanyar email
a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha yace muryar Amurka muna addu'ar Allah ya sa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da shugabannin kasashen yankin Sahel da ke taro a kasar Faransa kan yawaitar harharan yan ta'addan a kasashe musamman kasar Niger ya samo bakin zaren kawo karshen matsalolin tabarbarewar tsaro a Niger da Burkina Faso da sauran kasashen yankin Sahel amin sakonmu na gaba ya fito ne daga Muhammad Salihu yace wata miyar sai dai a makwabta hakika shugaba Isuhu Muhammadu na Niger ya cancanci a yaba mishi bisa matakin sauye manyan hafsoshin sojin kasar da ya dauka duba yadda a bayan nan yan ta'adda suke yi wa dakarun sojin kasar gilla amma mu a kasar mu Najeriya hafsoshin soji sun kwashe sama da shekaru hudu ba tare da an sauya su ba duk da kuwa da karuwar kai harharan yan ta'adda a kasar da fatan shugaba Buhari sai koyi darasi daga shugaban Niger sai kuma sakon karshe hadin gwiwa da ya fito daga Babawo Mato da Ali Abdullahi Dogon Baga suka ce muna fatan wannan garan bawul din da shugaban Niger yayi akan manyan hafsoshin tsaron kasar Allah ya sa wannan matakin ya zama mafita ta alkhairi ga al'umar kasar muna addu'a Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakanninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya
to yanzu kuma kafin mu karkare shirin sai ku saurari labarai a takeice
to a takeicen shugaban Iran Hassan Rouhani yau dinnan talata yayi alƙawarin hukunta waɗanda ke da hannu a kuskuren kakkabo jirgin saman fasinja na ƙasar Ukraine samfurin jet yana mai bayyana al'amarin da abinda ba a yafi ba Burtaniya, Faransa da Jamus yau dinnan talata sun ba da sanarwar cewa yin watsi da yarjejeniyar nukiliyar shekara ta 2015 da Iran ta yi ya sa ba su da wani zaɓi illa su gabatar da al'amarin gaban kwamitin sassanta takaddama kamar yadda aka gindaya a kundin yarjejeniyar an kwashe mutane sama da 30,000 da ke zaune daura da Manila babban birnin kasar Philippines a wajejen da wani tsauni ke tumbudin tanderu da ruwan toka da kuma tururi tun bayan da yayi aman wuta ranar Lahadi yan takarar shugabancin Amurka shida na jam'iyyar Democrat za su kara da daren yau dinnan talata a wata muhawara mai muhimmancin gaske wadda za ta zama karawar gaba da gaba ta ƙarshe kafin a fara zaben takarar jam'iyyar a Iowa ta yankin tsakiyar Amurka.
To masu sauraro da haka kuma muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu na yau Al Santos Aisha Tsule ce yake cewa mu zama lafiya.